دعوته وسن بسنته الى يوم الدين. بايعك يقوى السلام عليكم ورحمة الله. إذن بقى من سابا يمتن فيها من سيأخرشن آية عشرين دقية جيكم ون سورة من البركة سورة الأحزاب. فإن الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقوم الله متاشف لكم آية عشرين دقية من الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب لوكة دمماليس كهنبو الأحزاب كنجورين كافرين وأن سكي سنتني جنباين للمدينة قالوا سيسو ممنا سكتي هذا ما وعدنا الله ورسوله ونحكين أبين دعنا لمن دس سكي من الكول dama Allah da manzansa sun sanace mu cewa babu yanda za a yi mu tsaya da bankin gaskiya mu ce za mu bi Qur'ani za mu bi hadisi fa sai sai an samu tawazzur kafare su yi tarin dangi kan cewa ka sun gabaya shine ma'anar ha zama wa adana Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu Allah da manzansa sun yi gaskiya cikin abin da suka faɗa wa ma zadahum illa imanan wa taslima abin nan da kafare suka yi tarin dangi kan mu'minai ma zadahum ba abin da ya kara wa su mu'minan illa iman fa sai dai karfin imani wa tasliman da miƙa al'amari zuwa ga Allah cewa shi kadai ne zai taimake su
minal mu'minina mijalu sadaqu ma ahadu alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadu wa ma baddalu tabdila
min al-mu'minin rijalun lalle da cikin mummune akwai waɗansu mazaje sadaqu ma ahadullah alayhi da suka yi gaskiya cikin abin da suka yi wa Allah alƙawali ya zanto alƙawalin gaskiya sun cika ومنهم من قضى ذهبه لجسدنس أقوان دياتك قولنسا قوياتك بكاتنسا النحب ينزوى لمعنى الحاجة ينزوى لمعنى الموت وتومتوى كنا عند ذلك ومنهم من قضى ذهبه جسدنس أقوان دهاري يموتوى كنوانا أبو نال قولي جسكة القولي سكانس كوبنجدي ومنهم من ينتظر لجسدنس أقوان ديك الزمن جلال وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا دَسَيْ مُسَمُسَنْيَا أَدِينِي مُسَنْيَا وَبَا أَيَدَّ النَّبِيَ بَرْسُ أَحَكَبَا رَجِيبَا تَعْلِي سَكَسْكَ تِجِيَا أَكَنْسَا سيني وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مُسَمُسَنْيَا أَدِينِي وَا حديثي هذا بتاع نا أبي بن كعب كوز أبي بن سابت تكن بخاري تيروي لتكن سنام الكعب yake cewa lokacin da Abu Bakar ya dora man nauyin har hada Al-Qur'ani mai girma mun yi tabon ayoyin da aka rubuce tun lokacin Annabi da zai aya sai muke nema muka rasa ita ce min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila muka nemi ta muka rasa sai daga karshe muka same ta wajen Khuzaima ibn Sabit al-Ansari shi kadai yake da ita a rubuce mun banda haka sauran mutane kowa a haka take kansa shi kadai yake da falalar yana da ita a rubuce yace ban komanta ba wannan mutumin dama tun Annabi na da rai ya mayar da shaida sa matsayin shaidar mutum biyu duk abin da ake neman mutum biyu su shaida kafin ya tabbata idan Khuzaima ibn Sabit al-Ansari zo ba da shaida shaida sa ta zama matsayin mutum biyu haka manzon Allah ya tabbatar da shi akai من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سؤال يغنى مدجي حديث يادة بتا سكن صحيح مسلم دغالة ابن مالك يتي بطانا أنا ki dama suna ni tagwara aka yi masa da shi baffara ne da aka haife ni sai aka suna na ya dace da nashi yake bai samu zuwa yakin Badar ba to lokacin da bai samu zuwa yakin Badar ba sai yake matukar Ubangiji Ta'ala ya yadda ni zuwa wani yakin daban ba wannan ba to shi ne zai na yi bajinta da Allah zai ga gwanintin da zan yi wajen ɗaukaka addinin musulunci anan nan sai yakin Uhud ya zo sai ya watsa takobinsa ya shiga cikin filin fama yana rike da dabino a hannu yana ci yake cewa wai menene tsakanina da shiga aljanna aka ce wannan dabino kawai shi hana ka shiga mutuwa inda za ka mutu shi ne za ka shiga aljanna sai ya jefar da dabino ya shiga cikin abokan adawa har an kashe shi bayan an kashe shi ya zo ya yi jihada an kasa sai da ma wane ne wannan saboda yadda kafirai suka yi masa kisa da wulakanci tsakanin suka da maki da zara da takobi da suka da hadda da menene rauni daidai har 80 da doriya a cikin sa ba wanda ya gane shi sai ƴar uwarsa Rubayya ita ce ta zo ta duba ita ma ta gane ta hanyar tafin hannunsa ta ce wannan da gani ya san hannun dan uwana ne amma a fuska ba za ka iya ce da wannan wane ne ba to shine Anas ibn Malik yace a wannan lokacin wannan ayar ta sauka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila kaga yana cikin akwai wani hadisin da wannan hakim wanda aka tambaye manzon Allah wai su sahabbai ke son su tambaye annabi wai su wane ne rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi annabi mu gane ba amma annabi na da kurjini suna ganin ya musu kurjini su je su tambaye su kafin yi musu bayani sai suka samu wani mazaunin karkara ya zo daga kauye suka ce to kai kana da karfin hali zai ka tambaye annabi suka zaka shi zai ka tambaye annabi wai suwaye waɗannan sai zai tambaye annabi ce wai suwaye waɗannan aka ce mana mu'minin da rajulu sallahu ma'ad Allah alayhi sallam nabi shi mai kyali aka ji matan ta ya rasulullahi wai suwaye ne har sai sai da mai mai taso uku sai da Talha ibn Ubaydullah sai ce kana so ka san ko suwaye sai ce eh ce to wannan yana cikin su yana da Talha ibn Ubaydullah da haka dai wannan aya ta gaskatu akan Talha ibn Ubaydullah ta gaskatu akan Anas ibn Nadr ta gaskatu kuma wato ainihin akan Mus'ab ibn Umair kamar da wadansu ruwayoyi ko wani hadisi kuma suka nuna kuma dukkanin su ingantattu in ma cikin Bukhari ko Muslim in ma cikin Aisha Musnad al-Hakim ko sauran wadansu da suka fansu sunna وما بدلت بدينا تتعب سمسني الدين
يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
يجزي الله الصادقين بصدقهم وبنجزي تعالى يا سأنت يا كيني domin Allah ya yi sakamakon ga waɗanda suke masu gaskiya ya musu sakamako na gaskiyar da suke ko ya azibal munafiqin kuma domin Allah ya azabtar da munafikai in sha Allah ya ga dama aw ya tuba alaihim ko kuma in sun ga wahala su tuba kuma Allah ya karbi tubansu inna Allah kana ghafurur rahima lalle ubangiji ta Allah ya kasance mai gafartawa sannan kuma rahima mai yawan jin kai ga bayinsa
وعد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
ورد الله الذين كفروا بغيظهم وبنجي تعالى يا ميروى لكافري مرتني بغيظهم ضد حسن تسكزوا suka kunso shi kan cewa sai sun zo sun yi wa musulunci da musulmai ta tar lam yanalu khaira ba su dace da samun wani alkhairi ba ba abin da suka ribata a ahzabin nan da suka zo domin ubangiji ta'ala ya mayar musu da martani ta hanyar yaya ta ayar ta makaranta baya fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira ubangiji ta'ala ya aika musu da iska ya turo da mala'iku suka rinka girgiza gidajen da suke ciki ko rumfunan da suka yi hankalin su ya tashi suka dimo sai dole suka kwashe kansu suka gudu shi ne raddallahu alladhina kafaru bi zaidi lam yanalu khaira ba wa alkhairi da suka samu ba abin da suka ribata a wannan yaki wa kafa Allahu almu'minina alqital ubangiji ta'ala ya isar wa mummunai yaki ba wani dauki ba da shi aka yi in ba guda ɗaya ba wani bardan yaki shine yace wai menene ya hana mu shiga garin Madina ba wannan ganuwar da aka yi bubuli ne zan keta ta sai ya samu dan suyan sojoji yan kundin bala suka bishi suka raso suna rasowa annabi cewa zai far masa Ali bin Abi Talib sai gani Ali bin Abi Talib ya tare shi kafin ya karo su aka buga aka kafa Ali bin Abi Talib kafin ka ce ko ya gama da shi sauran suka gudu ba wanda ya saki ketarowa wani ketaro mana ya mamaki ba shi dan gundun bala ta farci bane yo ba akwai yan gundun bala musulunci ba kuma akwai wanda suna nan suna duk wanda ya ce musulunci kullu a shirike suke tace masa ta suna nan to dan da ne nan ku kai raki wa kaballahu almu'minina alqital Allah ya kasar wa mu'minin yaki wa kana Allah qawiyyan aziza Allah ya kasar ce qawi mai karfin zarkasuwa aziza sannan kuma ya kasar ce mai rinjaye
wa anzala alladhina dhahara min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa tahsiruna fariqan وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء
bayan iska ta zo ta tarwasa kafare kowa ya kama gabansa na makka sun tafi na najis sun tafi yan ƙauye da aka tattaro kowa ya koma karkararsu sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sai suka koma gida annabi ya tafi gida sallallahu alaihi wasallam ya ajiye surken yakinsa yana wanke jikinsa sai da mala'ika jibril ya shigo da rawani a kansa ya ce ya ne kana wanke jikinka har kuma ajiye makamai annabi ce mun waje namu malaika jibril ce ma wa ba'atil malaikatu aslihata ba'd malaiku kan ba su ajiye nasu ba har yau ai ba ku ga ta zama ba ba an shiro da wannan ba to ina wanda suka rode alƙawarin nan jiya banu Quraiza din awon da aka zuga suka rode alƙawari to nan sai ajiye annan da su annan da su manzon Allah sai kira wasu sahabbai shela yace da su la yusalli anna ahadukum al-asr illa fi bani Quraiza kar wanda ya dala asr kai masa sai a ungur banu Quraiza suna bayan gari tsakanin su da Madina mulku ko wani abu makamancin haka sahabbai suka zabi da suka tafi la asr sai wadansu suka ce za su yi wadansu suka ce ba za mu yi ba sai an yi can suka rabu wadannan suka yi wadannan ba su yi ba sai da aka yi can bayan rana ta fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka zabe gari aka yi masa kawanya aka ce ba za su fita ba ba shi da ba ko su mika kansu ko a tsaya a haka abincinsu ya kare yunwa da karsu suna da zana kan sojoji mutum 800 karfi zuwa 700-800 amma suna da tsoron fitowa a yi gumurzu da musulmai duk sun shiga cikin ganuwar su dama ka'idar yahudu duk inda zai shiga shi ya fi kowa tsoron mutuwa wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana dayan su gure yake na maza ba shekara 1000 a duniya Allah ya ba shi 1000 din da karshen tuka tuka shine duk wa ma huwa bi mudhahhihi min al'azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun da dai sauran rai ba zai kawar masa da mutuwa ba dole sai ya mutu dan saboda haka suka shiga cikin ganuwa suka shiga cikin dakuna suka hau duwatsu duk suka buya manzo Allah sai azabe su har sai sun mika kansu da kansu haka aka zabe su cewa su sun mika kansu da kansu bayan sun mika kansu da kansu sun sallama sun turo da kafin su annabi yi yau abin da zai yi da su sai manzo Allah ya kira wa Sa'ad ibn Ubada shugaban kabilar Aus ta Larabawa tun lokacin jahiliya menene hikimar kirawo shi Sa'ad ibn Ubada kuwa akwai kawance tsakanin kabilar Larabawan Aus da kabilar Yahudawan Banu Quraiza tun lokacin jahiliya irin kawance na in kuna yaki za mu taya ku kuma in yaki ya same mu kuma ku taya mu mun mu taya ku ku taya ku to sai manzo Allah ya kirawo Sa'ad cewa to wadannan tun da akwai kawance lokacin jahiliya tare da kai da su yanzu ne ba ni da wani hukunci ne kaga dama za a yi musu ne duk abin da kace a yi musu a yi musu na bar al'amari a hannunka mutane ko sun je sun sami sa ibn Ubada suna cewa to ai ya kamata ka duba ne da ka akwai kawance duk da cewa ne ba su kyauta maka abin da suka yi amma duk ya kamata dai a duba wannan al'amari tace laqad ala li sa'din alla yakhafa billahi lawmat alayhi ne samu kirauka yace abun sani bai ce to dalili shine danka hukunci a tsakanin su yace yanzu hukunci na karbabbe ne a wurin dike wanda yake zauna a nan gurin manzo Allah ce kwarai daga ciki sai kuma ya nuna yadda manzo Allah ke ce har ma wanda yake nan wajen ma ya nuna manzo Allah da Allah mai kaune kansa saboda duk kunyar manzo Allah manzo Allah ce har wanda ke nan din ma yake hukuncin ya karba sai yake da yahudawa suka san da kai kasa manzo Allah sai ke to shawara ta manzo Allah tun da ne mutane ne masu kare alƙawari ba su da kirki ba su da mutunci ba su san ya kamata ba duk wanda yake baligi a cikin su a kashe shi amma yara da su kai balige ba da mata su wannan a mai da su ku yi bayi yahudu ba ya zauna a faɗi sai wannan manzo Allah ya ce wallahi kai hukunci da hukuncin Allah tun daga saman al'arshin sa haka aka zo aka jera su mutum 700 din nan duk sai da aka bar su ba yanda za a yi duniya ta zauna lafiya in dai akwai yahudi a ciki ko dai musulunta ko a kashe shi ba yahudi ko filistin sun samu duka miliyan uku ne amma sun gallabi kowa a duniya duk inda ake rigima sai ka samu su ne a ciki kuma sun mayar da kowa bawa su a duniya don dukkan wani mai sha'amuli da banki a yana wahid yahudawa hidima ba tare da ya sani ba dole sun kudin ka sai sun ka daukan wani abu ko albashi ake biyan ka a banki ba sai banki sun zaro wani abu ba manyan bankunan duniya din har su ne da yahudawa gaba daya musayar kudi za a yi kasa da kasa sai an yi sai ba ko za ka yi ka kusa ne sai ya bi ta hanyar bankunan su don saboda tsabacin cin zali da gallazawa bil adama su suka jefa duniya wahalar da suke ciki shi yasa lokacin yakin duniya na biyu Hitler ya ce sai ya ga bayan su yi ta kama su yana kashewa yana konawa da wuta saboda bai huje matsalar sa tana da yawa kwarai da gaske suro ayoyi cikin su turba ka suke nuna abin da ba wanda zai huta ba cikin har kai kirista ba za ka huta ba inda bai huje da nan ba sai ba hutawa to haka aka zo aka gama da su gaba daya shine ubangiji ke cewa wa anzala allazina zaharuhum min ahli kitab sai Allah ya sauko da wadanda suka taimakawa a zafin sa min ahli kitab cikin ahli kitab sunu bani qurayza ya sauko da su min fayasihim daga ganuwa da suka shiga suka buya ko duwa su da suka shiga suka buya wa kadafa fi qulubihim ar-ruh Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan su fariqan taqatuluna wani sashi daga cikin su kuka yi ta kamawa kuna kashewa ba sa iya kata bus wa ta'thiruna fariqa wani bangare daga cikin su kuma kuka ribance su kuka mayar da su bayi ku yi su ne wadanda suke yara da komata wa awrasakum ardahum Allah ya gadar muku da makiyar kasar su ta noma wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su to Allah ya gadar muku ku ci ganima wa ardan lam tatawwa haka Allah ya gadar muku da wata kasar da yanzu ku riga ma kun take ta wannan gaba za ku je aka ce afakaiti kamar ayan na bishara cewa za a bude Khaibar kasar Yahudawa ce ita ma haka kuwa aka yi a shekara ta bakwai aka bude Khaibar wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne akan kowane irin al'amari na shi sallallahu
ya ayyuhan nabi yuqul li ahwaika
kamar akwai asiratun nabawiyya as-sahiha na wani malami da Mansur Akram Dr. Akram ibn Ziya Al-Amari wani dan kasar Iraki amma yanzu yana zaune a Qatar ya koyar a Jami'atul Islamiyya ta Madina ko kuma littafin fiqh usira na Muhammad Al-Ghazali Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tashi hadisai da riwayoyi dake ciki duk waɗannan zan sai maka ko kuma littafin Ar-Rashif Al-Maktum na Al-Mubarakah na Al-Mubarakah Fori wanda India to amma shi kuma akwai riwayoyi dhaifai haka da yawa a ciki sai mutun ya ba hankali ba kuma waɗannan sauran ba a takaice ne da mutun ya shiga cikin waɗannan littafin ya shiga ya fito zai samu sakamako mai yawan gaske kuma da abin da muka faɗa a nan tun da nan gurin filin tafsiri ne ba filin sira ko tarihi ba ne ko ba haka ba amma dai an kisan da sako gurgurdan yadda mutum zai fahimci wani abu da ya faru. Ayya kama da Allah ce ya ayyuha annabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ce da matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in har kun kasance kuna kaunar Allah kuna kaunar wannan rayuwa ta duniya wa zinataha da kawarta fata'alaina to ku zo umatti'kunna in dan ba ku kyauta ta jin dadi kadan wa usarrihkunna sannan in sauƙaƙe muku sara'an jamila sauƙaƙewa mai kyau ko wuce ta kama gabanta ta sannayi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhira in ko kun kasance kuna kaunar Allah da manzansa kuna kaunar da mu da Allah ranar tashin kiyama ku shiga aljanna fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima ubangiji lalle yayi tanadi babban lada ga waɗanda suke masu ihsani cikin haka Allah yake da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru har Allah ya musu magana daga kausar harfi haka ya kira Annabi yake ga yadda ya kamata ka ce da shi hadisi ya tabbata cikin Bukhari ya tabbata cikin Muslim daga Jabir bin Abdullah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida shiru bai fito ba sai kuma kowa ya zo da bukatunsa wannan yana son kaza wannan yana son kaza manzon Allah na zaune cikin gida bai fito ba kowa yana waje can sai Sayyidina Abu Bakar ya zo can sai da Annabi ai Sayyidina Abu Bakar ne ya zo aka ce a ce wannan ya shigo ai ya ta babban da sauran ko Abu Bakar ya shiga can wurin sai da Sayyidina Umar ya zo Sayyidina Umar ya zo shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan shi ma kuma ku ce ya shigo saboda haka shi ma Sayyidina Umar sai ya shiga shikenan ana zaune haka da Sayyidina Umar ya shigo sai ya fuskanci Annabi yayi shiru yana cikin damuwa yayi kasage yayi tabuni cici to me faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa sai yace ya zama dole gare ni kenan in yi wani yunkuri in yi wani abin da zan farantawa Annabi ne dan ya manta da abin da yake ciki shikenan sai yace manzon Allah ka san ko abin da ya faru ai da ka ga halin da nake ciki kafin in fito daga gida ai da ka yi mamaki ai bintu Khalida wato matarsa kenan ai wanda yar gidan wani wai kawai zan fito wai wai zan fito wai zan fito wai in bata kudin ke bane wai abin da bayan da isa ba wai kaza 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 kana bukatu yace da na kai mata wafsa ba sai da niyya ku ta nan gurin a wuyan ta ba har jini ya fito sai manzo Allah ya fushi da dariya irin yadda duk kuka fushi da dariya yanzu manzo Allah ba sai ya fushi da dariya sai ce to wallahi ni ma kagan su na waɗannan da suka ce wa ni yanzu wai duk akan cewa abin da nake babu wani gida bai wadatar ba ne kagan su nan mata na sun kewaye ni ana sallama kofar gida sun hana dubuta ji matan Annabi ce nan sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabin da Allah ya fi so a duniya gashi ba yana abin da zai gabatar da dukkan bukatun su har mata sun yi masa sababi ya kasa fita ga jama'a sun taru in ban da waɗanda suka isa su shigo Sayyidina Abu Bakar da Umar da ba wanda aka ba izini ya shigo Allah ne cikin wannan hali da Sayyidina Abu Bakar ya ji haka yo ai annabi na aure ya sa Aisha ko sai Abu Bakar ya tashi ya farma Aisha Umar ma da ya ji haka sai ya tashi ya farma Hafsa Aisha ko wanda kokarin yana zungula sai yana yanzu ce zaki ana nan fita da kudin ke fane yanzu kin kyauta ke nan gurin kaza da sanci annabi da ka tabbata su sai ba haka da ya kamata ai ba saboda wannan abin da suka yi wa annabi sai da ya musu ya yi ya daina shiga ɗakin kowace daga cikin su ya daina saduwa da kowace daga ciki har tsawon wata ɗaya ana cikin wannan hali ne sai Allah ya saukar da wannan ayoyi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli azwajik sai da matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in dai kawar duniya da rayuwar duniya kuke wa a tambar yayi ita kuka damu da ita yari gwanagwani zobe na zinariya haƙorin gwal shi kuka damu da shi fata'alaina umatti kunna so ku zo ni zan ba ku kyauta irin ta saki din nan ka san da ka'idar musulunci idan ka saki mace kuma za ka ba ta kyauta mai kauri ko da ta ta ka bayar da sarki ko da baka bayar ba ko ka taɓa saduwa da matar ko baka taɓa saduwa da ita ba in dai ka saki mace da ka'idar zance mafi rinjaye shine lallai sai ka bayar da wannan kyautar kyautar kuma wajibi ce Allah sai Allah musu kadruhu wa Allah muqtir kadruhu mata'an bil ma'ruf haqqan Allah musiri wanda yake da yawa ya bayar da kudi mai yawa attajiri babba ya saki mace yawa sai bata miliyan daya ya hada da mota ya hada da wani gida kuma ko a Abuja ko a Kaduna ko a ina ne ba mai kudi bane shi in ba ka bai zo na daita wanda yake kuma kasa kasa shi kuma to shikenan dubu dari ya bayar wanda zai ba shi 50,000 ya bayar har a zo kan wanda zai ba shi 2,000 kowa dai sai ya bayar in dai ka saki sai ka ba ta kyauta kyautar kuma daidai karfin ka kyautar da zaka ji ban jiga da ba kar ka zo kana da kuɗi da yawa za ka iya ba da 100,000 ka ba da 50,000 kai zalunci kenan kar ka zo za ka iya shiga cikin kyan sahun masu ba da 50,000 ba tare da sun ji komai ba amma kuma ka zo ka fake ka ba da 20,000 nan ma kai zalunci haƙƙin mata ne wannan a musulunci sai an tabbatar musu da shi wa matiluhunna haka Allah ya ko ba su da kyauta ta lallashi ga takarda ga kyauta eh alal musi kadruhu wa alal muqtir kadru mai yalwa ya bayar da daidai karfin sa mai dan da man karfi shi kuma ya bayar da daidai na shi mata bil ma'ruf kyauta ce da ake so ayi tare da kyautatawa da dadin rai haqqan alal muslimin haƙƙi ne da Allah ya tilasta kan duk wanda yake son yin ihsani ana sai malikiya suka faki cewa tun da an ce muhusuni ashe ba wajibi bane ba shine Muhammad al-Amin al-Shankiti shi ma dan malikiya ne yace yo ai da aka ce ihsani mai ihsani Allah fata Allah so yake kowa ya zo mai ihsani zaka wai da kake ce ni ba zan yi ihsani ba ka ce ta kenan yace wajibi ne dole sai kowa ya bayar fa da aina umatiyakunna wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidun Allah wa rasula in ku kuna kaunar Allah da manzansa wa darul akhirah da ranar karshe to shikenan sai ku hakura da dan abin da aka samu yau a ci gobe babu yau da akwai gobe babu wannan sallar an yi tamfa wata kuma babu sai ki hakura tunda mijinki karamin ma'aikaci ne karamin dan kasuwa ne dan makaranta ne ranar da aka samu a yi ranar da ba a samu ba shikenan ranar da aka samu nama miya da kashin miya a sayo a zo a yi ranar da ba a samu ba kuma shikenan a sa wake a canza wa miyar yanayi ita ma wannan shine rayuwar da mutum yake bukata manzon Allah za a yi wata biyu a gidansa ba tare da an hura wuta ba aisha ta ce ba abin da muke ci sai dabino sai ruwa yar ruwa ce ce yanzu aka ajiye ta gida dabino ruwa wata biyu aisha ta ga sababi sai kadan daga cikin mata masu jurewa masu tsoron Allah masu takawa masu bode Allah dabino da ruwa wata biyu to aisha ya Abu Bakar kenan ba kun ta ci annabi ku so cikin maza sama da kowa cikin dukkan matan duniya ita kuma annabi ku so sama da kowa shi kuma annabi shi Allah ya ku so cikin dukkan halittarsa amma da shi sai wata biyu ba tare da an gura wata gida ba ba tare da sababi ba ba ta tayar wa da miji hankali ba iyayen zawa ba sai ba da kokan ki dawo gida za a ci dabina da sha ruwa din arabi fa inna allaha arsala lil musnat min kunna ajran azima da wannan ayoyi suka sauka bayan faruwar wancan sai annabi zo ya samu Aisha ya kira wata ya ce ga wannan al'amari zan faɗa miki amma kar ki gaggawa yanke shawara har sai kin je kin tuntuɓi iyayenki shawara ya ce menene sai ya karanta mata waɗannan ayoyi guda biyu ta ce haba manzon Allah yanzu a ce mun wai ga duniya kaka har wai sai na je na nemi izini ko shawarar iyayena wajen yin zaɓe ka wallahi na zaɓe ka na zaɓi Allah na zaɓi gidan lahira duniyar ne sai ce to shike sai annabi ya tashi kuma zai zagaya sauran zakin matan sa sai Aisha ta ce amma kar ka fita da kasa jira ya ce menene sai da Allah idan ka je ɗakin sauran matan kar ka ce musu ga abin da nake ka ji ba wai ka ce wai ta zaɓi miki yoyi ballata ne wannan wai haka mace take wai tana so wai amma sai take wani fata ne tana wani shan kuru ta yi yaki ko tana so ba ana fata ku yi wai ba ta kula ba ba wani nan za ta koma ki ta hankali wai wai kare fada wai kar annabi zai fada yace ai babu yanda za a yi wata ko ta tambaye ne ko yi mata dan Allah bai turo ni in zo mai ta annuci ba wallahi duk inda nake sai na fada na ce ga abin da na mutum karanta wata sai ta zaɓi manzon Allah, dukkan matansa gaba ɗaya kowace ta ce ta zaɓi Allah, ta zaɓi manzon Allah. Ba wanda ta gangare ta ce duniya ta ce so a ba ta takarda ita ne saboda ita za ta tafi, ko alama kowace ta lamuce ta zaɓi manzon Allah, ta zaɓi rayuwar ta addini, haka ake so mace mai jin tsoron Allah ta zama. To sai malamai suka ce me yasa manzon Allah yace da Aisha ki je ki nemi shawaran mahaifanki, sauran matan ko bai ce su nemo shawara ba, kowace ji sai dai karanta wata aya ta tarihi ta ce na zaɓi Allah da manzonsa. To suka yi maganganu masu yawa, kaɗan daga cikin maganganunsu suke cewa to ai ita Aisha budurwa ce da cikinsu, kafin budurwa wani lokacin akwai ɗan giwa kaɗan, manzon Allah baya so ya danka al'amari a hannunta da zai ta ce ta zaɓi duniya. To amma in yace ta je ta shawarci iyayenta, yana da tabbas din iyayenta ba za su ba ta shawara ta zaɓi duniya ba, shi za ta zaɓa. Ta ce yo ai kai ma da ka ce wai je ai iyaye na babu yanda za su ce in zaɓi wani abu in kyale ka. Ita kan ta haka take. Amma sauran waɗancan kuwa kowace akwai nuna tunani tare da ita, don yawancinsu masu shekaru ne, zawarawa ne, masu hankali ne, sun jarraba wani gidan sun ji, sun kwatanta kuma gidan annabi sun ji, ai ba mijin da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam. Juriya, hakuri, zama da mace ta yi jimiret sun taɓa yin rashin saɓani ba suka samu shi da Aisha. Aisha da lokacin da aka turo annabi a matsayin manzo yana ɗan shekaru 40 kai har annabi ya kai shekaru 50 kafin a ɗaura aurensu ko kusa da 50. Ya mahaife ta, ya mai jika da ita aka ɗaura aure. Ita ce miji shi ne matar, amma wani lokacin saɓani shiga tsakaninsu, sai aka kira wa sai ɗan Abubakar don ya zo ya sulhu. Aka ce waye zai yi jawabi, sai annabi ce to shi zai yi jawabi. Ya fara yin jawabi ta ce to a dai faɗi gaskiya. Dafa dan yanzu kai dan matar ka ta faɗa maka a sai ne, yanzu kai in matar ka ta ce a faɗi gaskiya sai ka cika duniya cewa ta gada ta ka. Abubakar ya kai mata hari ya ce ke makera Allah da manzansa, manzan Allah zai ce wani a faɗi gaskiya, manzan Allah kuma kaga in banda mace baban ta yana girma ba kai ita kuma tana maka wannan. To haka suke, ita dai mace sunanta mace, babu yanda za ka yi dole sai ka jure, wai ka ce kar ta faɗa maka wata magana ba zai taɓa yiwuwa ba. Da haka din namijin da yake zai ci ya isa to mace kuma wani lokaci sai ta nuna maka baka isa ba, duk yarintarta duk kankanin da shekaranta. Ba a taɓa mu labarin ba wajen gurzo ba, mace yarinya karama ta ana shi sakat, wata rana aho idi ne ko za ka ji yaki, an cika a kofar gida ana busa alkaita ana menene shi kaɗai ake jira. Sai kira wuce ce lako, yace duba duk wannan doriyar da ke gani ni kaɗai ake jira dubu jira mutum ɗaya, amma ke kina mun rashin kunya. Sai su ce a yo ni da su ɗaya ne. Wato ta ce in ni da su ɗaya ne yo ka zo ka je wurin su mana a irin halin da kake zuwa wuya. Ba zai zubu da wasu ce ya zama wa gaci. Shugabancinsa, duk sarautarsa, duk rawaninsa, duk alkyabbarsa, duk gwamnatinsa da bushe-bushe da injiniya da lantarkin ba abin wanda yake ba, duk ya zama su kowa da gida a bar shi. A to, ta ganka cikin halin da duk duniya abin da mahaifiyarka ba wanda ya taɓa ganin ka a wannan halin. To, in ma banda Allah ya kaddara za ta girma maka ya za ta girma maka. Yo ai ba wata shiga kuma da kunun zaki zai wata za ta ba ku kuso. Ta riga ta kare maka kallo gaba ɗaya kuma. To amma tare da haka shi yasa sai ubangiji ya tursa sa su cewa su yi ɗa'a gare ka, to kai kuma tare da haka sai ka zo mai hakuri wajen zama da su, dole ka ji magana wadda bata dace ba, dole ka ji an kwaba shirme wani lokaci, amma sai ka jure ka gyara mata kana tafiya a hankali a hankali, abinda zai gyaru a gyaru, wanda ba zai gyaru ba kuma in za akwai zalunci sai a san yadda za a yi kuma daga baya. Sai Allah ce
ya nisa annabi man ya'ti min kun بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نفسها
ba'a Allah al'azabu zai fayin za a ninka mata azaba ninki biyu tunda daga babban gida ta fito ake kamata kuma a same ta da wargi ba wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki wurin Allah ya danki ɗaya daga cikin ku da ninkin azabar da in wata ce ba ku ba fallan ɗaya za a yi mata ko a yi muku wa man yaqdur minkunna lillahi wa rasulihi cikin ku duk wanda ta yi da'a ga Allah ta yi da'a ga manzon Allah wa ta'amala salihan kuma ta aikata aiki na gari nutiha ajraha marrataini to haka za ku ba ta ladar ta miki bi kuma ladar ta aiki ibada ga kuma tana karkashin matar annabi sai a bata kaso bi kenan wa tazallaha rizqan karima kuma za mu mata talabi na arziki mai girma arziki mai girma shine aljanna sai ce
النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطيركم تطيرا
يا نساء النبي يا كما تم النبي لستن كأحد من النساء باقوا ديدي لسولا ودوس ديدي كم ماتا إن اتقيتن إن هركوني تقواكم سورة الله da haka fa la taqabana bil qawli kar ku rinka sassauta harshe kar ku rinka sassauta zance irin sassauta zancen da ke dawo hankalin da namiji fa yatma alladhi fi qalbihi marad sai zanto wanda a zuciyarsu akwai cuta za su kwadayi game da ku abinda Allah ke hana matan annabi a nan gurin shine mace ta rinka yin magana wanda irin magana da za ta dawo hankalin wani namiji ba nata ba in dai zaki magana ki yi magana a sake matukar akwai wani namiji wanda zai ji ki wanda ba mijinki bane ba muharraminki bane in sanin ajnabiyyun anki wani mutum wanda yake wajen ki to bai kamata kuma ki masa yandar magana ba bai kamata ki masa rawar sayar magana ba wannan sai ke da mijinki shine fala ta khadana bil qawli ku daina rawar sa magana wai kawai dan kasalan magana dan gwalin masa magana ki da hankalin da namiji in kika haka fa yatma alladhi fi qalbihi marad sai ya kasance wanda a cikin zukatansu akwai cuta ta tamfasikanci sai su kwadaitu game da ku wa kullu qawlan ma'rufa ku fadi fadi wanda yake sananne ga shari'a kada nan gurin Allah bai hana matan annabi yin magana ba amma abin da aka hana su shine me salan magana kar su rinka yanga cikin magana kar su rinka karaire ya harshe dandan hankalin mutum amma dai magana ta fi sabilillah wanda babu wannan a ciki Allah bai hana su ba su yi da wani tun da can za mu zo inda Allah zai ce wai za su altumo hunna mata'an fas'alu hunna min wara'i hijab ya annabi sai sallama kan mutum ya zo daga waje ya ce assalamu alaikum matan annabi na daga cikin gida su ce wa alaikum assalam wa alaikum sallama ya ce jabir dan abdullahi me ka zo ya ce annabi na zo nema ko yana nan su ce yana nan ko su ce baya nan ko su ce yana barci ko su ce ka jira ko su ce shigo duk wannan ya halatta su yi wannan tsakaninsu da sauran mazaje dan akwai shinge a tsakaninsu akwai katanga akwai labule a tsakaninsu babu laifi sautin su kawai aka ji ko ba wata yandar magana su kai ba amma an zo an yi sallah da assalamu alaikum wa alaikum wannan abu ne haka wannan kuma aiki ba kila ga kin san mutum ne kowa ya san wannan fitina kike ne ma ba dan Allah kike ba wannan ba fitina ke wani kawai to shine Allah ke fala ta tabana bil qawli ko a telefon ko sallama kai a gida bai halatta ki wannan kasalan magana ba duk wanda ya bugo waya suka dauka salamu alaikum salam ko kike nema mai gida to za a kira shi haka a jiki wani kausa kausa haka ba shi gaba amma kina wani lallar shi ne ido kina wani abin da sauran su wannan ya zama shirme kenan wani gidi ke daji ne gidi ne mutunci yake zubarwa ba ki tsare hakkin miji ki sosai ba in wai har wani zai bugo waya gidanki da mijinki baya nan kuma ya tsara sautin ki ta hanyar telefon ki jira din sautin ki riga a yi sallama a zo a shigo da mutum a bude masa falo ya shigo a kawo masa a zo baro da rika ya zauna a waje a bika masa a tsaye rasu kai masa ba mai gidan bayan nan ba sai a rana abokin mai gida ne abokin mai gida ya zauna ai mai gidan bayan ne in ya zo sa shigo can wanda shi ne zama na gaskiya na fi sabilillahi wa qarna fi buyutikunna Allah yake da mata annabi ku zauna cikin gidajenku shine ma'anar karna ku tabbatu fi buyutikunna a cikin gidajenku asali ga ya mace zaman gida amma idan lalura ta kama za a fita waje fa to sai ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah al-ula in za ku fita waje kar ku fita da ado irin yadda matan jahiliyyah farko suke fita da ado ashe fitar jama'a ba haramun bane ba abin da yake haramun ayi ado lokacin da za a fita sai dai ado a gida ake yin sa mace za ta yi ado a gida amma za ta tafi asibiti za ta tafi makwabta za ta je dubiya za ta je gidan rasuwa ta yi ta'ziya za ta je barka an yi huli kaza wannan duk ya halatta matar ka karka yake zumunci tsakaninka da yan uwanta in wani abu ya taso fita dai ya kasance an tsara ta kar kullum ana kan titi ba daɗi amma a je a dawo wani abu ya faru kar bai halatta ka yake zumunci tsakanin matar ka da sauran abin da wannan kai kana da titi Allah bai hana su fita ba manzon Allah bai hana su fita ba akwai wani su kristoci da wani su malamai irin yana ta ba da nasu yi kawowa wai mace a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a lokacin da wai matan da ba sa fita sai su uku fita ta farko lokacin da mahaifiyarta ta haife ta ta fito daga cikin mahaifa fita ta biyu lokacin da aka daura aure an dauke ta daga gidansu za a kai ta gidan miji fita ta uku bayan ta mutu an dauko ta a makaranta kai ta kabari duk sun shiga da mutane kowa ya shiga halin da gani kai yawai zai yi kiyaye wannan dokar a kawo shi mulanci wanda zai yi kiyaye wannan dokar labarin ne mara tushe labarin ne mara tushe mata lokacin annabi sana fita su je gida yau lokacin annabi farko farkon musulunci ba da aka zo Madina galibi yana daga cikin al'adar larabawa suna ganin yin ban daki a cikin gida kaza ta ne da haka mata jirgin Allah suke fita idan wata bukata ta kama su duk kuma wannan ba a hana ba su fito kuma su zo masallaci ko ba a hana ba su fito su tafi idi ai ba ma wai su fito da kansu ba annabi ce ai dole ma su fito su je idi shi fita zuwa idi wajibi ne ma ga amince sawun tana da miji ba ta da miji budulwa ce ba zawara ce dole ne a fita da idi haka umma asiya tace umirna umarni kuwa a ka'ida yakan zama wajibi illa idan sarafa musalif duk malaman usul fiqh sun san wannan to abin da ake tafiya a haka dan me kuma sai wani ya zo wai kadan da nace ba za a fita ba gaba dai kaza kaza shi ta haka in dai za a fita to kar ai fita ta matan jahiliyyar farko me sai ce fita ta matan jahiliyyar farko shine fita da ado wannan ko alama bai halatta ba shine wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati al-ula kar ku ce za ku fita da ado irin yadda matan jahiliyyar farko suke fita da ado an gane ku wa aqimna salata wa atina zakata ku tsayar da sallah ko ku bayar da zakka wa atina Allah wa rasula kuma ku ita ga Allah ku ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa al-bayt sanani ubangiji ta'ala yana son ya kawar da datti ga barin ku al-bayt ya ku iyalan gidan annabi wa yufayyirakum tatayyira kuma ubangiji yana so ya sarkake ku mutukar sarkacewa shi yasa yake umurta ku da kyawawan al'amura yake hana ku munanan al'amura yace ku faɗi magana mai kyau yace ku tsayar da sallah yace ku bayar da zakka yace ku yi da'a ga Allah da manzansa a waje ɗaya kuma yace kar ku rinka yin kasalan magana dan kuna magana da maza kar ku yi fita ta matan jahiliyyar farko ubangiji da ya faɗa haka so yake ya sarkake ku so yake mai da ku fitattu ku yi fice a cikin sauran mutane a dukkanin duk kyamace da take kokarin koyi da matan annabi gwargwadon bin matan annabi sau da kafanta gwargwadon ita ma da za ta zama fitacciya ta zama tsaftatacciya wa yuzahira kuma tatahira ita ma ta samu wani dan bangare na wannan tatahir din ta rage duk da ba za ta samu yi na zan ba tsari ba tsari amma kuma dai ta kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithluhu inna tashabbuha bil kiram falaq to sai Allah ya ce
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
ku ba wanda ya samu wannan in ba matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Inna Allah kana latifan khabira, lalle Allah ta'ala ya kasance latifan masanin al'amura da suke koyi, sannan kuma khabiran mai bayar da wato ainihin labarin abinda mutane ke aikatawa. A wata fassara kuma latifan ya zanto mai tausayi, ko kace latif ko kace masanin abinda ke koyi, duk yana daukan wannan ma'ana. To wannan aya tana cikin ayoyin da suke nuna kwallon matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan take kudin din me yasa nan gaji an ba su zabi, su zabi duniya ko su zabi manzon Allah? Kuma dukkan mu mun ga wata zaba manzon Allah suka zaba, domin da sun zabi duniya da Annabi ya sake su, da sun zaba da ya sake su, amma tun da suka zabi shi kuma ya zo na karan su. Na farko kenan. Na biyu, Allah ya alƙawari zai rufa musu lada. Na uku, Allah ya ce ana saukar da Alƙur'ani a gidajen su. Na hudu, Allah ya ce so yake ya tsarkake su. Kaga duk wannan falala ne da Ahlul Bayt suke samu. Kila kuma shi ne benin ƙarshe cikin aljanna, kuma shi ne tsakiyar aljanna, kuma bene na ƙarshe wanda daga shi babu wani gida, gida ne aka yi na mutum ɗaya. Wanda manzo Allah ya ce ina fatan in zama ni ne shi mai wannan gida. Annabi ya san gidansa ne, amma tawadu ne cewa wai fata yake ya san gidansa ne sallallahu alaihi wasallam. Kafin zai shiga tare da matansa. A sai da Annabin ke kan dukkan maza, matansa kuma suke kan dukkan mata a gobe kiyama. Don da shi za su samu wannan kwallon, su ga wancan wasila din, duk wata ƴa mace ko tana bayan su, ba za su ga wasila ba. To dan saboda haka kenan matan Annabi suna cikin Ahlul Bayt. Sannan kuma a ce sauran Ahlul Bayt zurriyar gidan Annabi, wato waɗanda ake kira sharifai, ko mu ce Ahlul Bayt, ko Ahlul Bayt, ko sharifai, ko zawul qurba, ko zawu karamata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, duka dai abu na komawa daya, zurriyar gidan Annabi. To su wannan zurriyar gidan Annabi su wane ne? Su ta fuskar adadi, zurriya waɗanda ake kira da suna Ahlul Bayt. Waɗansu malami suka ce Banu Hashim kenan, duk Banu Hashim suna cikin Ahlul Bayt. Waɗansu kuma suka yi bayani bayyatacce kamar haka, suka ce kaga dukkan zurriyar gidan Ja'far ibn Abi Talib, da zurriyar gidan Ali ibn Abi Talib, da zurriyar gidan Aqilu ibn Abi Talib, an gane ku? Da kuma zurriyar gidan Hamzatu ibn Abdul Muttalib, da zurriyar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan su ne Ahlul Bayt. Waɗansu su ƙara, waɗansu rage, wato Ahlu Aqilu kenan, da Ahlu Ja'far, da kuma Ahlu Ali, da kuma Ahlul Abbas ibn Abdul Muttalib, da Ahlu Hamzatu ibn Abdul Muttalib, da kuma Ahlul Nabi. Ta bi gidaje nawa? Sida. Gidan Aqilu, gidan Aliyu, gidan Ja'far, da kuma gidan Abbas bakon Annabi, da gidan Hamza shi ma bakon Annabi, da kuma gidan Annabi din. Duk abin da ya shafi waɗannan gidajen, duk wanda yau muka bi sarasalarsa, shi wani ne dan wani dan wani dan wani dan wani, har yi turabu zuwa ɗaya daga cikin matan gidan ya zo yana musulmi a yau, to ya dace yana cikin Ahlul Bayt. Kun gane ku? Ya dace yana cikin Ahlul Bayt. To shi yasa tun da Ahlul Bayt falala da su, in an zo salati za a su. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. To wannan falala sai kowa ke kokarin yayi da'awar ta. Irin yadda aka yi da'awar annabta a da, Annabi ce za a samu mutum 30 duk suna da'awar annabta. Imam al-Qurtubi ya ce ba adadin bane kawai 30, waɗanda za su yi ƙarfi su yi sojoji su yaƙi jama'a su ne 30, amma in ba haka ba masu da'awar annabta sun fi mutum 100 a tarihin da aka samu na duniya. Yadda aka yi da'awar annabta, wani ya fito ya ce shi Annabi ne don ya samu kwallon, to kuma haka ake da'awar wani ya fito ya ce shi jikan Annabi ne. Jikan Annabi ne, kowa ta fito shi jikan Annabi ne. Ba wata tariƙa daga cikin tariƙun sufaye face shi yawan wannan tariƙar an ce masa jikan Annabi ne. Haka kuma Kumaini ma da ya fito kwanan nan shi ma sai ce jikan Annabi ne. Kumaini fa shi ma kwanan nan ta ce jikan, ta gaba Indiya ne, a Indiya aka haife shi, amma dai ce jikan Annabi ne shi ma. To haka duk mutane suke, kowa na son ya samu kwallon wannan gidan sai ce shi jikan Annabi ne. To idan mutum ya yi da'awa ta ƙarya, ƙaryar wannan ba ta tabbatar masa da falalar. Kun gane ku? Kamar yadda idan mutum ya yi da'awa ta annabta, ƙaryar wannan da ya sai ta tabbatar masa da annabta. To haka da awar cewa ni sharifi ne, ni jikan gidan Fatima ne, ni jikan gidan Hassan ko Hussein ne, ni jikan gidan Annabi ne, wannan da awar idan mutum ya yi kuma tarihi bai gaskata ta ba, ya zama da awar shirme falalar da ba za ta samu mutum ba. Kuma dukkan wanda yake dan wannan gidan, in ya ce shi dan gidan ne, abin da ya kamata sai kare martabar gidan. Kare martabar gidan kuma shi ne dan Qur'ani, shi ne dan hadisi. Kada a zanta kan yana kana kiran mutane gun wani tafarki daban ba na kakanka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dai ke dan gidan ne na gaske. da zaran sai kiran abu wani mutum a kyale manzon Allah to shike nan kuma ka fita daga gidan ke nan kai kanka ka kore kanka daga gidan ke nan kuma ai dukkan da shi kace sai ka fifita manzon Allah sama da kowa kina wannan shine da awarka sai ta zanto ta gaske na biyu in kuma kai dan gidan ne na gaske duk wanda ya ba ka zakka bai halaka ka karba ba dan alubi ta har ka wuce zakka yau wata da nan shi ji ka annabi kuma ku ba shi zakka kuma shi ki yitin yi ka ta haramun ka ce ka balbal ba shi ji ka ko dai san to kai ba ji ka annabi ne ka halaka ka ko ya san to kai ji ka annabi ne to ka ce ta balbal dan da halaka ba ji ka annabi shi zakka ka ga magana ta daga zakka ne saboda haka irin waɗannan al'amura idan muna karanta musulunci wani ba zai zo ya dambare mu ba amma idan mutum baya karanta Qur'ani baya karanta hadisi ya tsaya irin yadda waɗansu suke tarbiyyantar da ɗalibansu ka zauna kalmayyiti fi yadi ghasl kamar gawa a gaban mai wanke ta har wani ke cewa wai man qala li shaykhihi lima lam yuflih duk wanda ya ce wa shehunsa wai dan me aka yi kaza to wai ba zai rabota ba har abada ga annabi sahabbai na tambaye su da shin kana annabi annabi sahabbai suke tambaye su ya tsalo ka annabi kamar wani mutum يسألونك ماذا يوفقون ويسألونك عن اليتامى يسألونك ماذا أهل لهم الكثيرين تنبيه سيسألونك عن الأنفال دوك أبنت ما بيحاجة بأن تنبيه النبو حتى إن الأمة تكون تنبيه سيميسا هي كثيرين إنينا تنكرمي بأن يكون نبيه رأو ببا دوك صحابي سنتنبيه النبي كما الله يتسي مش كذا to da haka duk malamin da yace wai karku tambaye kar ku ce mun kaza ai in ce wannan sun fada ba a tambaye su ai mun ya din sun fada ba sai an tambaye su hujja ba wani ne mun yana wannan wanda ba a tambaye su hujja ai alamar sun kisa sun bunkasa shine ne sun fada sai su ce ku tambaye ni hujja zan ba ku to sai ki take na amma kar ku tambaye ni sai da hujjar ki sai ki ku baro ki na إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أي شيء أصنع فكي ودون حديث سيستي وي حديث لا تفتت كن سيه مسلم وأن أكي تمس حديث الكساء وترانا النبي أبدو دم يأتي ببا سيستي إنا هذا نيتي غريتي شكو ina wuce ne gari ki zo Fatima fa gari ki take ma zo Ali bin Abi Talib ne ma gari ki take ku zo da suka zo sai rufe su da mayafi sai ce ha ulai ahlul baiti wadannan sune zuriyar gidana sai yi shi suka ce to wadannan ne kadai ahlul baiti da haka matan annabi ba kira ko dai ba an shigar da ita cikin wannan mayafin da haka su ba ahlul baiti bane to kaga annabi gurin jahilci ne mutaka kore da gaske abinda wancan hadisin yake nunawa matukar abinda yake nunawa waɗannan wani ɓangare ne na ahlul baiti amma ba dukkan ahlul baiti ba dan in ba haka ba sauran shugabannin shi'a goma sha biyu da aka shigar da su cikin ahlul baiti ba su ba sa cikin wannan mayafin ko haka ba ko na cikin to me za ka ce zuwa ahlul baiti ne kuma yanzu zan ce iyalan gidan wani a kowane yare na duniya na ce iyalai na gidan wani sai ya zanto ina da kumban da batar sa wani irin yare ne da karɓo wannan mutum irin kwakwalwa za ta karɓo wannan sakon da ya ce da shi sai da ke yi wa aika ta nan gudun Allah ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatahira kaga an yana magana a yace kaga ma da tarihi ce da in ba haka ba wannan aya gaba ɗaya da wa take magana da ma tana ne su wannan can su ake gina biyu tare da suwa in ba wancan na nesu ba ma yadda ba za su yi gaba in dai doron haya kawai aka fi su ba za su yi to amma wani mai yi musu zai yi cewa da kai ai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum wanda kum din nan lamiri ne na jama'atu sukur jarjin mazaje ban ba ban da mata dan da mata ke ni da sai ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlibi wa yutahhira kunna tatahira ko haka ba to a nan gudun amsar da malaman harshen larabci suke bayarwa wanda da shi alqur'ani ya sauka kalmar ahal ita ce ta sa aka ce kum aka kawo jam'i domin ita kalmar ahal ko da mace ce ita kadai ka ambace ta da ahal ka iya ba ta umarni na mazaje da yawa kamar yadda annabi Musa wa falan ba qada Musa al-ajla wa sar bi ahlihi alaf min janib al-tur nar qala li ahlihi sayti umkusu kaga wau jama'u zukur ku zauna kada cewa ita kare ta ko sunawa ita kare ta amma saboda kalmar ahl sai aka ambace ta da shi garfin to nan ma saboda kalmar ahl sai aka ce amkum wa yufajjirukum saboda ahl wannan mata annaba ke biki su asan da wutsin da waye da ba su shiga nan ba ko bugu da kan lokacin da ayar mubahala ta sauka a cikin suratul ali imran Allah ya ce man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi fa qul ta'ala nada wa habana ana wa habana wa lisa'ana wa lisa'ku wa anfusana kaje to lisa'ana wa lisa'ku mata annabi ke nuna cikin alubi inda ake kirawo duk da su kirawo ba kirawo su gaba daya ba sai kirawo wato Hassan da Hussein ce waɗannan su ne iyalan gida na ma'ana wani bangare na iyalan gida na bayan da su kenan kadai ba amma yanzu ne kyau wannan ne dukkan su na filan zance ne don saboda Allah yana da alaka da ayar kwarai da gaske shi yasa wannan rukuni ce a wurin shi a wannan ayar wajen san Ahlul Bayt amma kuma sun kasu fayyace su waye Ahlul Bayt sai suka ware mata gidan annabi suka ce ba sa cikin Ahlul Bayt su fadi bakar magana ga ummi na Aisha su fadi bakar magana ga Hafsa su fadi bakar magana ga duk wanda suka so wannan kuma ta tabewa ce wanda Allah ya tabbar da shi ba yadda ta iya gaci an gane ku to sai Allah ya ce
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
إن المسلمين للي مسلمي مذا والمسلمات دا مسلمي مذا والمؤمنين دا ممني مذا والمؤمنات دا ممني مذا والقانتين دا ما سيوان تاعة دا الله تكيم مذا والقانتات دا ما سطاعة و الله تكيم مذا والصادقين دا ولن تسكي دا قسكي تكيم مذن نصد دا أيوكا سمذا والصادقات da masu gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu cikin mata والصابرين da masu hakuri dangane da bin Allah hakuri wajen barin saban Allah hakuri dangane da abin da Allah ya kaddara wa mutum na yanayin rayuwa cikin maza والصابرات da kuma mata والخاشعين da masu jin tsoron Allah maza والخاشعات da masu jin tsoron Allah mata والمتصدقين da masu fitar da zakkar dukiyarsu idan Allah ya basu abin da zai kai a fitar da zakka cikin maza wal mutasaddiqat da mata masu fitar da zakkar dukiyarsu in suna da abin da yake a fitar da zakka wasaimina da masu yawaita azumin farilla da nafila bisa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maza wasaimat da masu yin azumi mata wal hafizina furujahum da masu kiyaye farajinsu cikin maza wal hafizati da masu kiyaye farajinsu kuma cikin mata waɗanda ba su zakke mazuna maza da mata wadzakirina Allah kafiran da masu ambatan Allah da yawa cikin maza wadzakirati da masu ambatan Allah da yawa kuma cikin mata a'adallahu lahum maghfiratan irin waɗannan ubangiji ta'ala ya tanada musu gafara ta musamman wa ajran azima kuma ya tanada musu lada mai girman gaske malamai suka ce sardiyar saukar wata ta yi sisi da annabi sallallahu alaihi wasallam bini bini cikin alkur'ani sai a ambaci maza dan da na ce maza sun kaza maza su ba kaza mu mata shiru ba mu ji komai ba tace sai annabi ya zo lafiya da masallaci ne sai da komai ba tace can sai ne ya tada murya yana ce ayyuhan nas ubangiji ya faɗa cikin littafin sa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati a ambace ku kuma hankalin ku ya kwanta kenan din sai aka ambace su ma wadansu kuma suka alakanta wannan da faɗin Allah ta'ala lirijali nasibun mimma iktasabu walinnisai nasibun mimma iktasabna ai maza abinda duk suka yi na aikin alkhairi ladan na wurinsu haka mata ma abinda duk suka yi na aikin alkhairi su ma Allah zai ba su kaga sai aka kawo maza da mata ma'ana ne addinin musulunci sai ya tabbatarwa da maza da mata cewa akwai daidaito da juna wajen kasancewar su bayin Allah wajen imani wajen musulunci wajen zakka wajen sa'a wajen biyayya ga Allah wajen azumi wajen zikirin Allah wajen kare farji wajen gaskiya duk wannan sun yi tarayya da juna daidai waje da yadda ake bukatar namiji ya wannan haka ake bukatar mace ta yi wannan kaga sai ubangiji bai yi rabo ya manta da mace ba haka manzon Allah bai yi kaso ya manta da yaro da mace ba yo ai mace tana da sura cikin alqur'ani mata suratul nisa suratul surar wa mata babu suratul rijal cikin qur'ani ga suratul maryam sura ce tana na maryam sura tana na maryam annabi ya ce ba annabi ya ce ba amma dukkan sauran mutane ko wanda kaga an bayyana sura ayya sai suratul muhammad suratul ibrahim ko ina suratul mu'min kuma wannan sifa ce amma ba sunan mutum ne ba guda daya ce sunan sa mu'min ko ba haka ba an bayyana maryam sura guda su kutumta da shi an bayyana mata suratul nisa'i kuma a cikin surorin da suka yi tarayya da maza kuma aka ware hukunce hukunce kuma na su matan wanda suka shafe su kadai wani irin gata suke bukata sama da haka a'adallahu lil muhsinati to lalle Allah madawa wa a'adallahu lahum lalle ubangiji ta'ala ya mustana din maghfirata na ghafara wa ajran azima da kuma lada mai girman gaske hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi ya kan hanya daga makka zuwa madina yana cikin tafiya sai ga wani dutse akan hanya ana ce masa jumdan sai ce da sahabbai hadha jumdan wannan fa shine dutsen nan da ake kira jumdan ina wanda bai sani ba garbi sai ce sabaqal mufarriduna yace waɗanda suke kadaitawa sun yi fice waɗanda suke kadaitawa sun tsere sun yi fintaukau sai wani sahabi ya ce wamal mufarriduna ya rasulullah wai su wane ne al mufarriduna sai manzo Allah ya ce azzakirina Allah katiran wa zakirat masu ambaton Allah da yawa cikin maza masu ambaton Allah da yawa cikin mata waɗannan su ne al mufarriduna hadisi kuma ya tabbata cikin sunan da ibn majah da sanadi sahihi manzo Allah ya ce dukkan namijin da ya farka cikin dare ya tafi matarsa ta tafi su yi sallar nafila raka'a biyu kadai mafi karfi a ce raka'a biyu suka yi to Allah zai rubuta su cikin wazakirin Allah a kasiran wazakirat wadanda aka ce Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima to kaga shi zaki ne zama babban zaki kenan amma shi kaba sun rani cikin dare da ta tsima ta kuri kiyamul layl raka'a biyu ko sama da haka Allah zai rubuta ku cikin wazakirin Allah kasirin wazakirati to ballantana kuma bayan ta yi wannan kana yawan karatun qur'ani kana yawan karanta wato al'amura da suka tabbatar daga bakin manzon Allah na zikiri wallahi babu abin da zaka karanta ka samu lada da fiye da abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce ga wannan zikiri ne na manzon Allah ga wannan zikiri ne kuma na wani wali wallahi tallahi so muliyan zikirin manzon Allah ya fi na kowane wali abin kasa yayin da aka ce wannan addu'a ce daga bakin annabi wannan addu'a ce ta wani wali wallahi tallahi addu'ar annabi ta fi ta kowane wali a bayan duniya da haka wanne zamu zaɓa kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dahu kullu qawlin inda qawli muhammad kuma aminu fi dinihi kabghami ku kyale dukkan wani batu ya ga ce ga batun manzon Allah in aka ce batun manzon Allah yazo ai kowace magana kuma ta riga ta kare ta zama nafila ku ta je wata nafila ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai mutun ya koyi zikirai da suke daga bakin manzon Allah ga sunan cikin bukhari ga sunan cikin muslim ga sunan cikin abu dawud ko tirmidhi ko da daban da suka tare zikirin manzon Allah irin su al-azkar na imamu nawawi kamar su kuma littafin al-kalim al-tayyib na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kama littafin al-wabil al-tayyib na al-kalim al-tayyib na al-madi rasa Ibn al-Qayyim al-Juziyya da sauran akwai littafin Shawkani kan wannan da sauran littafai na sunna tabbatattu waɗanda suka tashi suka rairayo suka fito da hadisan manzon Allah har yanzu kuma akwai wasu malamai ba su guje ba suna rubuce rubuce akwai wani karamin littafi Sunan Muslim wanda ya kunshi addu'o'i da zikirai na manzon Allah ingantattu dukkan waɗanda sai mutum ya samu sai ya ci karantawa baka bukatar sai wani ya ce ya baka manzon Allah da ya baka ba ya isar ba ya riga ya isar da manzanci tunda ya isar da manzanci kowa ya samu ce kowa ya riga ya samu tallafi ayat ta ƙarshe
ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina
wannan ayar fa ta kulli komai وما كان لمؤمن بيدات بقى قوة ممني ولا مؤمنة بيدات بقى قوة ممنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذن الله دم الزنزة سكبر تدون الأمر تكين قوة يرغب وكنتين كومن أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إذن تشيونا ونا ممني هنا دون الزابي أكلان كنزا كيشرا عند الله كيشرا عند الله bai dace ba ga dukkan wani malami bai dace ba ga dukkan wani shehi dukkan wani wali dukkan wani masoyin manzon Allah a ce ka san dan Allah shi kuma shi da shi ai ya kuna lahum al-khiyar a ce wai suna da wani zabi min amri ne cikin al'amarin su cikin da Allah cikin da manzon Allah abin da Allah yake nan waman ya'ti Allah wa rasula dukkan wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah faqad dhalla dhalalan mubina hakika ya fata fata mabayyani ya Allah ka dawwamar da mu ka dawwamar da rayuwar mu bisa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ka tashe mu karkashin tutar sarana ta jin kiyama assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya na farko yana cewa ya halatta mutumin da yake mawadaci kuma ba shi zakka ya karba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sadaka ba ta halatta ba ga dukkan wanda yake mawadaci dukkan mawadaci haramun ne in an ba shi sadaka ya karba wanda suke mabukata su ne ake bai masa sadaka talakawa mabukata su ake bai masa sadaka idan kai mabukaci ne aka baka yana daga cikin adalcin rayuwa ga cewa da mutumin gaskiya ba na cikin mabukata ni mawadaci ne a ce a bai wa mabukata ko kuma kai ka rarraba wa sauran mutanen da suka cancanta a basu idan kai haka ya halatta amma kai ka ci to haramun ne mu yi hujja ga matar da za ta auri kirista baya halatta mace musulma ta auri kirista dan Allah ce wannan yana Allahu للكافرين على المؤمنين سبيلا اذا ما كان مسلما تاور وند يكي با مسلمي با تو زمان da suke ba zaman aure bane ba tana cikin zaman haramun tana cikin fushin Allah har sai ta kace wannan auren ta fita ta koma gidan su ta tuba sannan Allah ya karbi tubanta wanda yake cewa na ji wa'azin da kika fatar na ranar 18 ga wata wanda kai bayanin kan cewa bai halitta ba sauraron ka daga daina wake-wake ko sai yadda kasar da suka shafi wannan to wa abin da yake damuwa da shi shine shi yana da faya-faye na garmaho wanda sau kunshi wake-wake da kaɗe-kaɗe to ya halitta ya sayar da su ga wanda zai amfani da su bai halitta ba duk wanda yake da kasar na kaɗe-kaɗe da wake-wake ko na ɗan kwairo ko na shata ko na Michael Jackson ko na dukkan wani makaɗi na gida ko na waje ko na indiya kamata ya yi ya goge shi da wani abu idan ka sadan zai gogo ya sauci karatu a kai karatun alkur'ani ko karatun hadisi ko wani abu mai amfani yanko fayafayi na nazar maho wanda baya iya yiwuwa ka iya ɗaukan wani abu a kansu to bai halatta ba ka sayar da su ga wani dai idan ka sayar ko ka ba wani kyauta ya ji kayi abin da ake kira at-ta'awun alal ismi wal udwan yanzu kayi taimakekeniya wajen saba ma Allah a
Allah ko yace wala ta'awunu alal ismi wal udwan kar ku tabbata cewa ya san aikin sabo da adal da ka abin da ke kanka wannan fa ya bayan garma ho duka je ka kongoza ta ka kongoza su ka jefar idan dai haka kin zaka samu lada wajen Allah wannan kuma yake cewa menene hukuncin da gwamnati take bayarwa bashin da gwamnati take bayarwa dauke tattara ruwa ga ma'aikatanta kamar a ce an ba karanci na sayan mota ko na sayan mashin ko na gida amma kuma sai zantu za a rinka ɗauka albashinka amma adadin sai an ɗebi kuɗin ruwa a ciki wannan haramun ne duk bashin da yake akwai kuɗin ruwa a ciki haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci Allah ya la'anci mutum hudu ne cikin harkar riba shi wanda aka ba da wanda ya bayar da wanda ya rubuta da shaidunsu mutum da yake nan hudu abin da na sawo akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidi Allah ya tsinewa wanda aka baiwa riba yake Allah ya tsine ma wanda ya bayar din kai da ka bada kudin ruwa aka baka bashin ka kara wani abu a kai Allah ya tsine ma wanda ya rubuta aikin ba karami ba ne fa Allah ya tsine ma wadanda suka zama shaida ba abin da yake fito na fito da Allah karara irin riba shi bashi a ka'idar musulunci an tsara shi ne jinsi dan bin tausayin dan adam da jin kan dan adam shi yasa idan ka ba mutum naira dubu zai dawo maka da naira dubu daidai wa daidai ne kar ka ce yau ai kuma ban samu komai ba kana da lada mai yawan gaskiya wajen Allah idan aka yi zai biya bayan wata daya wata yi ya kasa biya nassin Qur'ani ya ce kai mata jinkiri kuma kar ka karbi ko kobo wa in kana zuku sanadin fa nazratu ila maisara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun wato in yana cikin wahala sai kai mata jinkiri wannan shine dole in kuma kaga cewa ba ya da hannun da sai ka yi mata shikenan hadisi ya tabbata cikin Bukhari wani bawan Allah ya zo mutuwa Allah ya ce a gafarta masa aka ce a duka cikin aikin sa ne ya aka ce an gafarta masa aka ce aikin sa dake kullum aka zo karshen shekara sai su zo yanzu ga shekara kudi za ta kare sai kira wasu sakatarorin sa duk su zo wa muke bi ba a ta ko littafi ana bin wani ana bin wani ana bin wani sai sa zo a kira wasu ke da wani da wani duk muna bin ku bashin kudi kaza wani ka karbi katan din madara kaza wani ka karbi kudi kaza wani ka karbi kudi kaza duk wanda yake da shi sai biya wannan yake to ni ga bashi na dubu ne karba wannan ke gaskiya ne kan 108 ne da ni yin ta maka da yake kawo 108 na yake ma saura wannan ke ni kaje da na tabi da maka da yake kana da ma saura wannan kuma ke ni kan ba ni da komai a gaskiya ban samu halin biya ba sai dai a mun zikiri shi kuma ke je kana yake maka albarka agogi an yafe masa da aka zo mutuwa shi ma sai Allah ya ce shi ma duk an yafe masa duk komai an yafe masa yanzu yake ga aljanna udkhuluha bi salamin aminin udkhuluha bi salamin zalika yawm alkhulud zo ga aljanna to kaga shi kuma wannan baki da aka ce sai an ba da ruwa ya zama rashin tausayi kenan da aka bai dace ba ga gwamnatocin mu a ce jihar Borno ko Yobe ko Jigawa ko Kano ko Katsina ko Kebbi ko Sokoto ai ba sai ka faɗi Zamfara ba ai Zamfara kan wani a wani ma ya ji ba Allah mukallabi kenan ko a wani ma ya ji ba Allah mukallabi ko ba ka faɗi Zamfara ko wani ya ji wai kisa muke faɗin sauran da ba su riga sai shiga mutukuna amma wanda ya tunzu ne bai dace ba ga waɗannan jihohin da suke da rinjayen musulmai a ce gwamnati za ta bai wa ma'aikatanta baki sai ta bayar da ruwa wallahi bai halatta ba wallahi tallahi bai halatta ba ya kamata gwamnati kananan ma'aikata a ba su rance na tekuna ba tare da ruwa ba kudin keken nan nawa ne keken rani keken rodi wani ne nawa ne kudin sa za ka biya da nan zuwa shekara biyu ko shekara uku a rinka daukan kaɗan kaɗan cikin albashin ka daidai da aka zo shi daidai da aka zo shi idan gwamnati ma ta yi order kekuna ai kila sai ya kasance kudin sa ya zama kaɗan duk a tallafa ma'aikata za mu samu wani yadda aikin ma'aikata idan muna haka wannan sun kai matsayin a basu mashin kuma a ce a tsohon musu mashin wanda ne ya fesuwa ne 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 ya so wannan sun kai matsayin a basu mota kuma a yi odar motoci in ma ba za a tsohon sababbi ba a tsohon yan kwatanin gwamnati da gyara su duk wani darakta ko wani kwamishina ko wani wane ne wanda ya kai matsayin a bashi rancen mota saboda matakin albashi na kaza ya kai a bashi mota a bashi kuma a ce yan kwatanin ce a yi yadda aka sayo ta daga kwatano na ko 200 daidai 200 nan zaka biya gwamnatin jihar Borno ba ta san komai haka zaka biya Yobe haka zaka biya Jigawa wallahi duk shugabannin da suka fara sunnan ta wannan aka zo aka yi koyi da su daga nan zuwa shekara 100 suna da ladan wanda ya koyi da su har zuwa da sun kiyama har yanzu abun kunya ne wai yanzu a ce wai da zamfara sun yanzu za su yi musulunci wai ko mu Borno ko mu Jigawa ko mu Kano ko mu Yobe wai wannan muna shawara ko mu yi kokari ne habatin girman Allah mu yi kokari lamarin musulunci ba fa shawaran ka ake nema ba fa dole ne Allah ya wajabta maka kuma yanzu abun kunya yanzu idan kana sauraron abin da yake faruwa da zamfara daga cewa za su yi musulunci sun canja sun zama waɗansu mutane da ban kawo bakin Najeriya ba sun kafa wani rekod wanda a tarihin Najeriya dai in dai ba tun lokacin su ganje dan gwarai ba ba mu taɓa ganin wannan ba a yanzu cibiyar Najeriya ko shekarar jiya ko dai kwana biyu da suka wuce wani kwamishina daga cikin kwamishinonin su yi mun waya cewa yanzu haka muna kan hanyar zamu je shan ruwa da ce na zafin shan ruwa ya ce ai gwamna ya fito da wani tsari kullum da magaraba suna bin cikin gari ne yau su sha ruwa a wannan masallaci gobe su sha ruwa a wancan masallaci a zauna gwamna ya zauna a kawo koko da kosai a ci a sha a yi sallan magriba a ina bukili kowa ya gida gobe ya je wancan masallacin jibi ya je wancan masallacin ko wannan juma'a ya je wancan masallacin wancan juma'a ya je wancan me ya fi wannan sha'awa mu yi ko wannan daɗi talaka ya ta zo kusa da shi kuma duk an yi oda na gero da dawa da masara kuma ana rabawa local gamman dukkan wani malamin allo da yake da ɗalibai da suka kai 20 zuwa nawa ne shi ke sai a ware masa wani adadi na buhuna yaran da su daina zuwa faraga abin da za su ya kunu haka zai yi wuce ga abin da za su yi ko sai haka zai yi wuce dukkan wani limamin juma'a duk aka tallafa musu haka kuma karamin ma'aikaci a ce mafi karancin albashinsu naira 5,000 ga san da ake biyo zamfara ɗin ai ya ɗari ku ya kai wanda ake biyo Kano ne ko ya kai wanda ake biyo jihohin da suka fi da jirin yawan jama'a daidai daga gwamnatin tarayya ake samu amma yanzu da zamfara za a yi musulunci ta ta haramun ki shari'a ko ba haka ba cin hanci haramun ne shari'a sama da fadi duk haramun ne shari'a wannan shi ne shari'a sun ɗauki wannan sun karkaba ma kansu sai komai ya yi kudi kai ka ce wani karin kudi suka samu shi yasa jirgin kudi suke zage su wai Islamic Development Bank ne wani ke taimaka musu wai ya ba su dala miliyan 50 da kare yi da zan san banza kudin da Najeriya ta ce raba wa jihohin da su ne aka raba musu su sun yi alkawari sun daina sata sun kafa kwamiti na yaƙi da cin hanci ko kungila aka baka wannan biro za ka kawo mana biro guda 10 kowane naira da ne gwamnati ta yi bincike ta gano je ka kawo akan naira 7 a baka naira 2 da ka zo ka kawo da kuɗin ka a baka ma'aikaci ba wani sallama ba wani abin nan ba wani sallama da zaka sallama wani ma'aikaci wani kuɗin godiya saboda an kafa kwamiti na yaƙi da cin hanci sai aka nemo irin ƴan zafi masu kankan zafi mai ma'ana kenan ba zafi mara hujja ba ƴan kaida wanda dole ko a yi musulunci ko a fasa aka sa su ne members a wannan kwamiti duk wanda aka yi biya kuɗi ya yi kungila kuɗinsa suka fi kare aka ce sai ya faɗi waye su je su bude masa reshen jihadi fi sabilillahi to wannan shine ka'idar musulunci sai a samu adalcin rayuwa amma abun kunya ne a ce wai dan gwamnatin jihar Borno ko gwamnatin jihar Yobe ko Bauchi ko wata jiha da suke jiya arewa wai zaka ma ma'aikaci ba shi sai ta abun nan wallahi da gawa ya kamata a soke wannan baki da ruwa haramun da idan gwamnati ta karɓar ta haram wanda ya bari ya yi haram su ma ya gata maka wani lokacin musu san me za su yi rigima a kansa wani lokacin ai aka wani zai ce mu yanzu ma'aikata mu shiga da bukatunmu na zuwa ga gwamnatin jiha cewa abin da muke bukatar jihar Borno ne muna dan ta ga aiki ranci da za a bayar ga waɗanda suka cancanta mun yanda a bayar a ba a soke dukkan ruwa magana ta riga ta kare idan an soke sai gwamnatin tarayya ta ce gami ko a ne ka zo ta ce gami ka soke ruwa Allah bai ta duk wai annabi Allah wali ne ko nabi ne dan jawo bi idan shi annabi ne ba wali bane ba tun da hadisi yazo cikin Bukhari ya ce wa annabi Musa kana kan wani ilimi da Allah ya sanar da kai wanda ba irin nawa ba ni kuma ina kan wani ilimi da Allah ya bani ko ba irin nawa ba sannan kuma duk abin da yi na huda jirgin ruwa da yanka wannan yaro da kare ka dan ka ta fadi duka da karshe sai ce wa ma fa'altuhu an amri ba na yi bane dangane da mata ka wahayi daga Allah daga ta'wilu ma lam tasti alayhi sabra wannan shine fasara abinda ka kasa kuri kai da ka jawabi nan ce annabi alru khadir ko alqidru ko alhalru da hausa yake cewa annabi ne ba wali bane ba ba kamar da sufaye suke gina cewa wai wali bane ba da ga wali ya fi annabi wannan ba gaskiya bane ba sannan abu na biyu annabi alru Allah ya tafi rayuwarsa duk wata magana ko wani hadisi da zaka gani wanda yake maka annabi Allah yana nan da ransa wajen ranar da ake maulidi na zuwa wurin maulidi hadisi ne mara tushe ba ya da asali ka bi maganganun malaman hadisi kan waɗannan matsaloli zaka gani kuma Imam Qurtubi karkashin kissan nan da annabi Musa da Khadir da ke cikin suratul Kahf yayi bayanai masu daɗi wanda ya rushe abin da sufaye suke kinawa ni biyayya kawai da kaga mutum yana shi ne kai masa biyayya irin wani yadda annabi Musa wai kuskuren da yake nan yarinka tambayar annabi a yarin da tambayar halliru wadan sababai yi wancan kisa daban da abinda ko kuke so ku gina ki mutum ne ba ta jituwa kan harkar addini saboda fahimta su ta sha bamban amma kowa ahlus sunna ne wai fa suka ce kowa ahlus sunna ne to sai dai kuma kowa na da wani ra'ayinsa kan wata matsala to amma kowa ba ta magana da juna sai dai wani lokaci ba an sha kwana an ga assalamu alaikum assalamu alaikum wannan kan basu kyauta ba kuma ya tabbata kenan su basu fahimci ma sunna da suke wa biyayya ba da kyau sun fahimci sunna ba za su yi gaba da juna ba in dai sun fahimci sunna ba za su yi gaba da juna ba da haka ya kamata su nemi gafarar junansu wai akwai wani hadisi na hadin alqur'ani da ya kunshi salloli rak'a hudu da kuma mutum zai karanta suratul fatiha da suratul yasin da suratul dukhani da suratul mulk da suratul walidi an zo da shi cikin littafin dawal masjid ba wannan hadisin da'ifi ne hadisin Ali bin Abi Talib bai tabbata ba maganin hadin alqur'ani ka wanke Allah ka kawai ka saka baki sai idan kai sallah kuma ko kuma kai wata ibada ko kai azumi ana karɓa addu'a mai azumi in kana cikin sallah ka roki Allah cikin sallah lokacin da kake cikin nafila cikin sujuda ko in ka kammala sai ya roki Allah ya arzuta ka harda amma ba wani abin da zaka rubuta ka hadisi Qur'ani idan mun gani wannan wanda za ta yi ga wani ladabi na da Qur'ani wannan suna jira zo fi na da nadi annahu subulana wa inna la zaman musulmin kana kafa dubu wa in yakadu ladina kaburu la yuzu kuna bi awsarihim lamma zaman zikra wa yaquluna inna hu la majnun wa huwa ita ma kafa dubu wa dai kafa dubu ya san yi dubu sun kai 1800 wallahi har yanzu ko daga tabara zuwa nasu ga hadisi ba na da shi wanda ke jira tun muna karatun allo shi tuniya daga yayin nisa har shekaru yanzu da dama da hadisi Qur'ani su kuma suna nan ba abin da ya hadisi in me zaka ce ba abin da zai saka hadisi sai kai wannan kuma yana cewa wai waɗansu suna maganganu kan maganar da aka yi na cewa ba a yin fatiha bayan sallan farilla ma'ana ba a daga hannu a yi addu'a sai bayan sallan nafila ne ake yin wannan shi ma waɗansu lokuta kamar da kai bayani wai waɗansu suna maganganu to da suka yi maganganu sai suka ce me wai cikin abin da suka ce sun ce Allah ya ce bai zafa daga tafasab wa ila rabbika farkab to wannan ta ce kina addu'a bayan sallah to kamar yadda malami ya faɗa wannan sai kai masa dariya in dai malami ne ya tabbata ba malami ba ke nan ya karanta littafin tafsiri mu ne gani ai ni abin da nake lubalance ku nan kafin a tashi ba zan yi magana ba sai gobe abin da nake lubalance ku nan kafin a tashi ne sai ga alani ga ishmawi ga iziya ga risala ga askari ga muktasar ku kawo littafi daidai sai ayi wannan addu'a cikin waɗannan littafin ba wani zauri a nan garin fati sai malami na karantar da ɗalibansa wannan ba wani malamin fito da bai san wannan littafin ba to abin da nake so a kawo wani kuri wata masakata cikin wannan littafin da take ai wannan addu'a ga bayan sallah daga nan kafin azumi ya kare na ka duba lissa duk wanda yake jin zai yi bincike ya kawo in kuskure ne zan sanar in yi sai zan ce jama'a na yi kuskure rana kaza ga watan kaza yau ga ni na fahimta wani ya fahimta da ni ina jiran wannan ranar amma idan za a kawo ba sai ayyuka wani ba ai Allah ya ce sai za ka ta fansa ko ila rabbuka farga ba ka fahimci yaro bane gobe kuma za ka